sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da FM da dalal FM. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 2 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai.
To Hafiz, Amurka da China kasashe mafi karfin tattalin arziki a fadin duniya sun amince da tsagaita wuta a fadan da ke tsakanin su na kasuwanci. Gwamnatin Pakistan ta sanar da cewa za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar kasa da ta'addanci. Kana kuma a kasar Afghanistan ana binciken wani zargi da ake ma wani mutum na cin zarafin wasu 'yan mata 'yan kwallon kafar kasar.
Kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa an shirya gasar karatun Alkur'ani karo na farko a yankin Madagali da ke jihar Adamawa, inda rundunar sojojin Najeriya ta yi wani kira. Za mu ji kowane irin kira ne? Haka kuma za ku ji cewa 'yan sanda a jamhuriyar Nijar sun gabatar da wasu 'yan fashi. Za mu ji dalilin da 'yan sandan suka bada da ya sa matasan yin fashin. Sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa. Amma duk waɗannan sai fa an sha labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka da China kasashe mafi karfin tattalin arziki a fadin duniya sun amince da tsagaita wuta a fadan da ke tsakanin su na kasuwanci. An cimma wannan yarjejeniyar ne bayan wata ganawa tsakanin shugabannin biyu, Donald Trump da takwaransa Xi Jinping, bayan taron G20. An samu tattaunawa mai ma'ana da kuma fatar za ta kawo ci gaba mai dorewa a tsakanin kasashen biyu, Amurka da China. A wani rubutaccen bayani da shugaba Trump ya fitar lokacin da yake kan hanyarsa ta komawa gida Amurka daga kasar Argentina a jirgin alfarma na Air Force One. Trump ya bayyana da cewar lalle wannan babbar karramawa ce gare shi ya yi aiki da shugaba Xi. Ya kuma shaidawa 'yan jarida da ke cikin jirgin nasa cewa wannan yarjejeniyar mai ma'ana, zan ci gaba da rike jadawalin kuɗin fito, ita kuma China za ta cire nata jadawalin, kuma za ta dinga sayan kayayyaki masu yawa daga ƙasar ta Amurka. Gwamnatin Pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci. Wannan zargin ya faro ne tun a watan Nuwamba da aka gudanar da wani zanga-zangar rashin amincewa da hukumar da hukuncin wata kolin kotun ƙasar akan wani wata mata Kirista da aka zarga da laifin kausasan kalamai ga Annabin Rahma, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a baya aka yanke mata hukuncin kisa. Kungiyar Tahrik Labbaik Pakistan TLP, kungiyar addini wadda daga baya ta rikide ta koma kungiyar siyasa, ita ta shirya zanga-zangar. Ministan yada labarai Fawad Chowdhury ya shaida ma manema labarai jiya Asabar cewa an kama wat mutane sama da 300 mambobin ita wannan kungiya ta TLP suna nan tsare, har da shugaban kungiyar Kadim Hussein Rezib. Ministan ya ce akasarin kamin da aka yi an yi shi ne a lardin Punjab, inda kungiyar ta fi yawan mambobi. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Hukumomi a kasar Afghanistan na binciken zargin da ake ma wani mutum na cin zarafin wasu 'yan mata 'yan kungiyar kwallon kafar kasar. Ofishin Attorney General da ke Kabul jiya Asabar ya sanar da cewar ya kafa wani kwamiti da zai binciki lamarin ciki da bai don tabbatar da gaskiyar lamarin ko zargin na da tushe. Jaridar Britain Guardian ranar Juma'a ta wallafa rahoto da ke cewa wasu daga cikin manyan kungiyar ta AFF sun ci zarafin 'yan mata waɗanda suka hada da shugaban kungiyar Karamuddin Karim. Wasu mambobin kungiyar sun bayyana ma jaridar ta British Guardian cewar an ci zarafinsu a shalkwatar da ke ƙasar Afghanistan, wasu kuma a filin motsa jiki da ke ƙasar Jordan a watan Fabrairu da ta wuce. Sakonnin ta'aziyya na ci gaba da isa ga iyalan marigayi George W. Bush babba wanda ya mutu ranar Juma'a. Daga tsofaffin shugabannin kasar, 'yan siyasa da kuma shugabannin sauran kasashen duniya. Tsohon shugaban kasar Amurka George W. Bush karami ɗa ga mamacin ya kwatanta mahaifin nasa da cewar uba ne da duk wani ɗa ko 'ya za su so a ce shi ne mahaifinsu. Bush karami ya faɗi a wata jawabi da ya fitar a rubuce inda ya ce wannan babban abu ne sannan kuma sun samu rashi a cikin wannan zuri'a tasu. Shugaba Trump da mai ɗakin sa Melania sun kwatanta matsayin na shugaba Bush marigayi da cewar rasuwarsa abu ce da ake da tsananin dubawa sannan kuma ta kawo ci baya ga tattalin siyasa a wannan ƙasa. Kuma 'yan ƙasar miliyoyin ƙasar 'yan ƙasar Amurkawa za su yi koyi da wannan tsari nashi. Shi ma tsohon shugaban na Amurka Jimmy Carter da mai ɗakin sa Rosalynn sun bayyana da ta'aziyyarsu ga iyalan mamacin da kuma bayyana da gwamnatin Bush a matsayin lokaci da Amurka ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Domin kuwa an samu ci gaba har a yau ana cin gajiyar mulkinsa.
Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Adamawar Najeriya, inda za ku ji cewa an shirya gasar karatun Alƙur'ani karo na farko a yankin Madagali da ke jihar Adamawa, inda rundunar sojojin Najeriya ta yi kira da su haɗa kai da jami'an tsaron.
A wani yanayi da ke nuna samun zaman lafiya a yankin Madagali da rikicin Boko Haram ya daidaita ta arewa maso gabashin Najeriya, an fi shirya wani ƙasaitaccen gasar karatun Alƙur'ani inda masu ruwa da tsaki suka yaba tare da fatan za a ci gaba da addu'ar samun zaman lafiya a yankin da ke kusa da dajin Sambisa. Gasar wanda ta samu halarci ɗaliban makarantun Islamiyya da yankin ta ko gudana nema cikin tsauraran matakan tsaro. Imam Abubakar Aliyu da ke zama shugaban kwamitin gudanar gasar ya koyi ƙarin haske game da yadda gasar mata gudana da kuma yin kira ga matasa.
Maza da mata da samarai, ina kiran su ba ka yi wanka ka shiga yawo ba ne, muna buƙatar su yi karatu. Karatu shine babban abu. Dama shi Alƙur'ani yana nan a fayyace ne. Alƙur'ani ba abu bane wanda zaka rufe shi da wani mayafi ya budu. Alƙur'ani hayaki ne, kamar yadda ba za ka iya ka ɓoye hayaki ba, to haka Alƙur'ani yake, kowa ina sai ya fita. A hakan ne kowa ya zo ya zauna a ji karatunsa, ƙira'ansa da dars nashi, kamun a tantance su shin wannan naji ne ko ba naji ba, ya tsira ne ko bai tsira ba, ko ya ci ko bai cancanta ba. Hakan ne dukkan sauran al'ummai musamman su wanda suka yi karatu tukun, ina ba su shawara su ci gaba da karatu.
Shi ko Buba Biri, shugaban kwamitin makarantun Islamiyya na yankin da a baya ma ya fada hannun 'yan Boko Haram, ya koyi kira ne ga hukumomi da su gyara makarantun da inta da ƙarfi bayan suka lalata da nin farfaɗo da haka ilimi.
Yanzu idan ka duba inda aka yi gasar nan, zaga makarantu ka zaga classes wanda 'yan Boko Haram sun kone mana. Muna roƙon Allah, muna roƙon gwamnatin Adamawa da gwamnatin tarayya gaba ɗaya su sa mana hannu a gyara makarantun nan domin yara mu su yi karatu. Wallahi mun ji daɗi, don yanzu za a nuna ma mutane NGO wanda suna so su zo taimake mu akan cewa Madagali an samu zaman lafiya.
Da yake jawabi a madadin rundunar soji na 143 da ke kula da yankin, Laftanar Tiyawak kira ya ga jama'a da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai da kuma bada bayanai domin samun ɗorewar zaman lafiya a yankin.
If you have any vital information, you should please share it with us.
Don Allah, idan kuna da wasu bayanai ko rahoton sirri a ke taimakawa ana faɗa mana, domin hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Wannan shi zai taimaka gaya wajen samar da zaman lafiya a yankin ta hanyar macin ma nasarar operation zaman lafiya da muke yi a yanzu.
We can achieve our utmost aim in Madagali, which is sama lafiya.
Yankin Madagali na mako cikin yankunan kananan hukumomi bakwai a jihar Adamawa ba suka fada hannun kungiyar Boko Haram, lamarin da ko yanzu ma ya tabarbarar da harkar ilimi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai muna Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi nasarar kashe 'yan bindiga mutum 100 a dajin mahanga da ke karamar hukumar birnin Magaji. Ga Murtala Faruku san inna da ƙarin bayani daga jihar Zamfara.
A cewar wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa DSP Jimo Moshur ya fitar, an sami nasarar ne ta hanyar wani sintiri na rundunar 'yan sanda na musamman da babban sifeto jiran na 'yan sandan Najeriya ya turo a jihar ta Zamfara. ST Muhammad Shehu shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara, ya kuma yi ƙarin haske a zantawar mu da shi ta wayar tarho.
Wanda a wannan dalili ne ya sa ya turo rundunar ta musamman masu yaƙi da irin waɗannan miyagun mutane. Allah ya ba wannan rundunar sa'a a wani daji na Mahanga Forest, dajin Mahanga da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar mulkin birnin Magaji, inda su wannan rundunar ta musamman suka karambata da ainihi da waɗannan miyagun mutane, ko kuma in ce waɗannan 'yan bindiga masu yin ta'addanci ga al'ummar jihar Zamfara. Tabbas an kashe waɗannan marayun sun kai mutum 104, sannan akwai mazaunansu ko kuma maɓoyansu da dama waɗanda aka samu aka lalata aka ƙona, sannan akwai guda 85 waɗanda aka kama, sannan kuma akwai bindigogi kira 87 guda 27 suna da aka samu, da sauran wasu bindigogi kira guda suna nan da yawa waɗanda wannan rundunar ta samu.
Na'am, na fahimci cewa akwai sojoji da aka kawo a ciki ko har da sojojin sama. Shin 'yan sanda ne kawai suka yi wannan sintirin da suka samu wannan nasara, ko kuwa kun ce tare da haɗin gwiwar sojojin?
A wannan ai kamar da na faɗa ma, wannan rundunar ce ta 'yan sanda ta musamman wanda shi ne ke jin sanda Najeriya ya turo a jihar Zamfara domin su daƙile irin ta'addancin da waɗannan miyagun mutane suke yi. Shi ne suka shiga waɗannan dajujjukan, because waɗannan dajujjukan ma kusan ba a samu ainihi wani rundunar tsaro da ta taɓa shiga wannan wuri ba, sai ainihi wannan rundunar ta musamman ta wadda shi rundunar suka gina na intanet su ne suka shiga, su ne suka gudanar da wannan aiki. Sannan a cikin wannan yanayin Allah ya ƙaddari mu ma mun yi hasarar mutum ɗaya.
Wannan na zuwa ne wata ɗaya bayan da gwamnatin jihar ta Zamfara ta kaddamar da ɗaukar fararen hula a zaman rundunar sa kai da za su taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa 'yan sanda sun gabatar da wasu rukunin 'yan fashi biyu da suka kama a birnin Yamai. Ga rahoton da wakilin Musulun Muminu Barma ya haɗa mana.
Rukunin farko na 'yan fashin da hukumar 'yan sanda ta gabatar wa manema labarai ya kunshi matasa hudu waɗanda bincike akan kisan da aka yi wa wani direban taksi a nan Yamai a kwanakin baya ya rutsa da su, kamar yadda kakakin 'yan sanda Kaftan Mai Nasara Adili Toro ke ƙarin bayani.
Bakin kusa Rimbo sun ka tsaye da ɗan taksiman da sun ka tsaye da sun ka ce mu mekanisiyan ne, muna so ka kai mu Ungosu Nisi. Ya ɗauke su cikin mota suna sakar tahiya, sun yi nisa an shiga duhu. Shi wannan mutum da ke zaune kusan taksiman sai ya soka mishi tinke ga wuya, shi kuma mutum wanda a baya sai ya tsaya giya ya shaƙe shi, shi da taksiman wannan Allah ya mishi cikawa. Da sun ka ƙara haka sai sun ka ɗauke shi sai can sun ka yadda shi cikin unguwar Sunisi don kusa da kilinikin noma. Taksi kuma sai ta samu matsala ga hanya, ba su samu sun ka taida ita ba.
Hukumar ta 'yan sanda ta gabatar da wani rukuni na biyu na matasa daga cikin 'yan fashin da dubunsu ta cika.
Cikin wannan mutane biyu, shi wannan samari na farko ya tashi kamar wajen ƙarfe 3 na safe, ya ta shiga cikin gidan wani mutum nan karce Basura. Da ya shiga mai shi mai gidan sai ya tashi, da ya tashi suna kukuwa tsakaninsu sai ya samu ya soka ma mai gidan yuka. Da ya soka mishi yuka shi ma dai Allah ya mishi cikawa. Ya soka mishi yuka kuma sai ya yi gudu bai tsaya ba, don da ya gudu sai ya hitattahe shi. Sai da mun kai kamar wajen sati 3 ana neman shi, sannan an ka samu an ka ɗora hannu saman shi.
tukin taksi a birnin Yamai a wasu lokutan da Sawu ya dauke aiki ne dake cike da hatsari. Sauraka shugaban kungiyar Sanko Taksi Gamace Muhammadu ke jinjinawa hukumar ƴan sanda a sakamakon tafke waɗannan ƴan fashi.
Gaskiya mun yaba da aikin da feji nan Yamai ta yi, mun yaba mun ji dadi, kuma abun zai sa hankalin mu ya kwanta, kuma zai sa mu san cewa kenan suna yi tsayin daka dan saboda su kare mu dare da rana. Gaskiya muna jinjina ma police na Niger gaba dai.
Yawaitar amfani da miyagun kwayoyi a wurin matasa na daga cikin manyan dalilan da hukumar ƴan sanda ta ce ta gano suna jefa matasa cikin ayyukan asha a ƴan shekarun nan, musamman a manyan birane. Saboda haka hukumar ta ce dole ne a matsa kaimi wajen yaki da masu safarar miyagun kwayoyi a nan Niger domin taka wannan sabon al'amari birki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mun gode Sule Mummuni Barma. To daga jamhuriyar Niger kuma bari mu koma Najeriya, inda gwamnatin jihar Bauchi ta samarwa da ƴan kasuwar jihar da rancen kuɗi har naira 100,000 domin su bunƙasa kasuwancinsu. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchi.
A ganawarsa da manema labarai, gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce harkar kasuwanci shine kashin bayan ci gaban da manyan ƙasashen duniya ke tinkaho da shi.
Akwai buƙata a tallafa wa ƴan kasuwanmu. Babu ƙasa a duniya da za ta ci gaba ba tare da ka gina harkar kasuwanci ba. Ita gwamnati rawar take takawa wajen ci gaba a duniya, kasashen da suka ci gaba kalilan ne. Mafi yawan harkar da ake yi na kawo ci gaba ƴan kasuwa ne suke yi. To shi yasa naga ya kamata mu waiwayi ƴan kasuwanmu.
Akwai kuɗi ne da kuka dora musu kaman ruwa a kai ko kuma dai a'a tallafi ne kuka yi wanda yake bashi kuma su biya siyan da sokarwa?
Bashi ne za mu je mu yarjejeniya da banki, amma bambancin wannan bashin da aka saba shine ni a matsayina na gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin jihar Bauchi mun yi alkawari za mu dauke musu ruwan da ke kan wannan bashi din, saboda haka bashi ne wanda babu ruwa.
Daga bisani naji ta bakin shugabannin ƴan kasuwan da ma masu saye da sayarwa game da shirin bada rancen. Alhaji Salisu Garba Mai Zuma shine uban kungiyar ƴan kasuwa na jihar Bauchi. Ga bayaninsa game da batun rancen.
Abin da zan faɗa na farko, godiya wa Allah da kuma godewa mai girma gwamnan jihar Bauchi. Babu shakka tallafawa ƴan kasuwa da yayi a yanzu a cikin wannan hali da ake ciki na tsantseni, wanda ya tsaya musu a banki, banki ta ba su aron kuɗi naira biliyan ɗaya, kuma ya amince a matsayinsa na gwamna a jihar Bauchi zai biya musu ruwa har na tsawon shekara biyu, kuma za a raba wannan kuɗi local government 20, kuma za a raba shi ne gwargwadon irin kasuwancin local government. Inda tafi karfin kasuwanci dole kuɗin ta fi yawa.
Yaya kamar ga ƙananan ƴan kasuwa masu tallan rake da mazar kwaila da gauta za su amfana kuwa?
Duk suna ci kuɗin da ya sauka har ƙasa zuwa ga dukkan masu ƙananan sana'a. Dan kana sai da gauta sai ya zama kai kuɗinka yana ƙasa irin 100,000, saboda haka ka'ida ma kuɗin namu babu ƙasa da 100,000. Kuɗi kashi uku ne aka da ƙasa shi, daga 100,000 wanda shine mafi ƙasa, sai 250,000 dan sama kadan, sai 500,000 sai miliyan ɗaya. Zan muna son kuɗin ya zama ya kai ko ina ne insha Allah.
Alhaji Umar Jibrin Jagaba shine babban sakataren kungiyar ƴan kasuwa na jihar Bauchi, ya ce za a bullo da tsari mai inganci don raba kuɗaɗen.
Za a fitar da tsari mai kyau ta hanyar da za a yi amfani da ƴan kasuwa wanda suke harkan kasuwancin nan, wanda da su yi kasuwancin nan su sa kasuwan a kabansu, su juya kasuwancin su sayo su sayar, kuma su biya wannan bashi in Allah ya so, in Allah ya yarda.
Wani mai sana'ar sai da goro ya bayyana kyakkyawar fata game da shirin bada rancen.
Sunana Mustapha Shehu Idris, ina sai da goro. Alal hakika jin wannan magana na yi farin ciki, matukar farin ciki.
Jarin nawa kake ji a matsayinka na mai tallan goro kake bukata?
To ni a sana'ar goro ni dila ne, gwargwadon abin da aka bani ko miliyan ɗaya aka bani ina bukata, in ma 500,000 aka bani ni mabukaci ne, gwargwadon abin da aka bani in abin da nake bukata ko in yi addu'a in ci gaba da zuwa sokaya.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Chao ye ve da paya chun dau da kae ne
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Idan kwaya ta narke fa. A wannan makon shirin Idan kwaya ta narke fa zai tattauna ne da Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bungudu da ke jihar Zamfaran Najeriya. A hirar da nayi da shi, inda na fara tambayarsa cewa ganin irin rawar da sarakunan gargajiya ke takawa a yanayi na zamantakewa, kamar wace irin gudunmuwa kuke bayarwa wajen yaƙi da matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa. Sunana Muhammad Hafiz Baballe.
To alhamdulillah, mun dade da fahimtar cewa shaye-shaye sun zama mana matsala a wannan yankuna namu na Arewa. Kuma a matsayin masarautun Zamfara, na san mun sha zaunawa dubi cewa ya za a yi mu tunkari wannan matsalolin a yankunanmu. A cikin abubuwan da muke gudanarwa, akwai karfafawa da muke wa kungiyoyi matasa na su haɗa kungiyoyi na ci gaba da kuma kungiyoyi na wasu hidimomi na al'umma wanda yake a masarautar Bungudu. Muna da waɗannan kungiyoyi da dama. Sai wannan ɓangaren muke cusa ma matasa dabi'o'i na taimakon jama'a da kuma gudu daga shaye-shaye ko tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. Kuma su kansu gudunmominmu na masarautunmu muna zama da su, muna tabbatar da cewa sun ƙarfafa takamal umma. Saboda mun san cewa horo kawai bai cika amfani ba abin da ya shafi tu'ammali da ƙwayoyi wurin matasa. Amma dai idan aka kauda hankalinsu ga zuwa ga wasu al'amura na daban, insha Allah za a.
To, a taƙaice za ka iya mana nasarorin da kuka samu ya zuwa yanzu gaba ɗaya tunda kuka fara wannan zama da kuma ƙungiyoyin da kuka zauna da su na matasa kuke wayar da su?
Akwai lokacin da wata ƙungiya wanda ake kira Zamfaran Farasakul suka fara gangami a cikin jiha wanda yake to kam sun mai da hankali, mun karfafa su akan su mai da hankali ga dan a farko sun fara tunanin cewa za su dauki fannoni na ilimi, su dauki fannoni na lafiya, amma ni da ba su shawarar cewa su dauki abu ne shafi mai abun kwayoyi, saboda yanzu shine ainihin abun da yake kalubale abun da shafi matasa. Kuma wannan abun ba matasa kawai na birane ba, hada kankara abun ya fara shafuwar su. So gaskiya ta wannan hanyar an zauna an yi fadakarwa, an yi taruka daban-daban, kuma wannan mun ƙoriya daga kansu. Ba ni iya cewa kamar mai cewa mun kai ga samun wata nasara da muke gani kai tsaye, amma dai insha Allahu da yake abubuwan nan ba dadewa muka fara su ba, muna ganin ana kan hanya. Musamman yanzu mun yi wani babban kwamiti a masarautata wanda ke ƙarƙashin jagorancin wani ƙwararren jami'in haɗa magunguna wanda ke da ya kai matsayin da darakta. Kuma insha Allahu mun san cewa nan da lokaci kaɗan za mu fara ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
To, kamar yaya girman matsalar take a jihar taku ta Zamfara gaba ɗaya?
To, fi sabilillahi ba na iya magana a matsayin jiha, amma dai na san cewa wannan matsalar gaskiya suna da girma a yankina. Kuma na tabbata cewa ba zai zama bamban da sauran yankuna ba. Wanda yake yawanci abubuwan ma da yake fin damunmu shine mutanen yaran nan kuɗaɗen da suke amfani da su wurin sayan abubuwan da suke samaye sun ishe su su yi wasu hidimomi na yau da kullum. Saboda akasari mun lura cewa abin da yaro ke kashewa wurin samun waɗannan ƙwayoyin, in abinci zai ci ya ishe shi ya ci abinci ya wasu ruruwan shi. To, kai in har yana iya samun kuɗin da zai samu wannan zai wannan hidimar. To, lalle idan aka samu lurarwa mai inganci, insha Allah za a iya kawar hankalinsu daga wannan abubuwan.
To, wasu na ganin duk da irin hoɓɓasan da shugabannin al'umma kuke yi na ganin an magance wannan matsala, wannan lamarin kamar ƙaruwa yake yi, kana ganin menene ya sa haka?
To, hakikanin gaskiya ni ina ganin har yanzu ba a fuskanci al'amarin a gaba ɗaya ba. A gaba ɗaya ina duhin cewa mu da kanmu ya zama cewa mun lura da na kusa da mu waɗanda ke da haƙƙi a gudanar da lurin al'umma, ya zama cewa an jawo hankalin mutanen da Allah ya wasura a cikin al'umma, an jawo hankalin duk wani wanda aka san cewa yana faɗa aje da magaisan yara da kuma sauran duk wanda aka san cewa ana mutunta shi a cikin al'umma, ya zama cewa mu kanmu mun fahimci illa wannan abun da kuma mun sa shi a kudurinmu da niyya muna cewa mun tunkare shi da mun samu mafita ga al'ummar mu. Ni na imani da insha Allah idan aka yi wannan tunda akwai tasiri na addini da kuma tarbiya da al'umma ta samu tun a kakanni da kakanni insha Allah za a samu nasarar wannan abu.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Hassan Attahiru sarkin Fulanin Bungudu daga jihar Zamfaran Najeriya sai kuma Bansa Tufa da ya bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu a nan yana cewa karfe 10:26. Wato karfe 4:26 a Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Wasiƙarmu ta farko ta fito ne daga Salihu Isa Fanna, ƙaramar hukumar Kamba, jihar Kebbin, Najeriya, inda yake cewa assalamu alaikum biyoye Hausa. Maganar zargin da jam'iyyar PDP ke wa jam'iyyar APC cewa tana ba da tallafi ga mutane domin ganin ta sayi ƙuri'un jama'a samsam bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa ruwa ne ya kusan ƙarewa ɗan kada. Shirin ga labarai amma a takaice.
Amurka da China, ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya, sun amince da tsagaita wuta da faɗan da ke tsakaninsu na kasuwanci. An cimma wannan yarjejeniyar ne bayan wata ganawa tsakanin shugabannin biyu Donald Trump da Xi Jinping bayan taron G20. Gwamnatin Pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci. Wannan zargin ya faru ne tun a watan Nuwamba da aka gudanar da wata zanga-zanga na rashin amincewa da hukuncin kotun kolin ƙasar da aka wanke wata mata Kirista da laifin yin sako wanda ta yi munanan kalamai ga manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumomi a ƙasar Afghanistan na binciken zargin da ake ma wani mutum na cin zarafin 'yan mata 'yan kungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar. Ofishin Attorney General da ke Kabul jiya Asabar ya sanar da cewar ya kafa wani kwamiti da zai binciki lamarin dalla-dalla domin gano cewar ko wannan zargin yana da tushe. Sakonnin ta'aziyya na ci gaba da isa ga iyalan marigayi George W. Bush babba, wanda ya mutu ranar Juma'a, daga tsofaffin shugabannin ƙasar, 'yan siyasa da ma shugabannin sauran ƙasashen duniya. Tsohon shugaban Amurka George W. Bush ƙarami daga marigayin ya kwatanta mahaifin nasa da cewar uba ne da duk wani ɗa ko 'ya za su so a ce shi ne mahaifinsu. Bush ƙarami ya faɗi hakan ne a wani jawabi da ya rubuta, inda yake bayyana da alhininsa na rasuwar mahaifin nasa.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya, da Bansa Tufa da ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya.
Afrique, la radio de tout le monde.